والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زمان شغب على قراتي شكوانا للتاتي بعين أن نكذب على أكسام سعودة وصيام أجد ركا da fatan Allah madaukakin sarki ya mana dace. Har yanzu ana kan bayani na dalilai da suke kawo sabani tsakanin malamai. Bayani ya gabata dalili na takwas shine cewa ɗaya daga cikin wanda suke sabani din ya ringa ganin cewa akwai abin da yake yana da wato cin karo da wani dalili. Shine asbabu tsani amma tashi asbabu tafi dalili na tara yace i'tiqaduhu anna alhaditha mu'aradun bima yadullu ala da'fihi aw nafsihi aw ta'wilihi in kana qabilan lit-ta'wili bima yasluhu an yakuna mu'aridan bil-ittifaq mithlu ayatin aw hadithin akhara aw mithli ijma' amma da ya kawo har yanzu cewa shi wanda ake sabani da shi din ya kudince cewa hadisin da wato aka kawo ake kafa hujja da shi ya ci karo da wani abu wanda yake nuna cewa yana da rauni ana shi yana rike da wani abu da yake ganin ya fi wancan abin da aka kafa hujja da shi karfi ke to ni ina da rike da dalili wanda yake mai karfi ne naka kuma yana da rauni au naskhihi ko kuma dalilin da ake rike da shi din yana da inganci amma an shafe hukunci da shi annasu shine a shafe wani hukunci da zai zo baya shine annas huwa rafu khitabin shar'iyyin bi khitabin shar'iyyin mutarafin anhu shine a shafe wani hukunci na shari'a da wani hukunci wanda zai zo bayan shi da dalili mai ƙarfi kwatankwacin sa ko wanda yake daidai da shi kamar yanda wato annasu yake Allah yace ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha to babu wani hukunci da zamu shafe ko kuma wata aya da zamu shafe ta face sai mun zo da kwatankwacin ta ko kuma wacce ta bida na'ti bi khairin minha aw mithliha haka Allah zai maye gurbin abu da wani abu daban aw ta'wilihi ko kuma a yace dalilin ya inganta da ka kawo amma dai bai da rauni sannan ba a shafe hukunci da shi ba sai dai kawai yana da wata fassara daban ba kai fassarar da ka dauka ba shine aw ta'wilihi at-ta'wil shine ka bada fassarar wani abu idan ya zama yanda aka dauki fassarar babu dalilin da zai sa a dauke ta a haka saboda wani alama da ake ganin ya nuna cewa ba abin da yazo shi ake nufi ba saboda haka sai a koma idan ta'wil kin gane ko ma'ana sai a bashi fassara wacce ba wannan ba shine wato ba a barin dalili in yazo zahiri ba a barin shi zuwa a mishi ta'wili sai an samu wani dalili mai ƙarfi da yake nuna cewa abin da yake na zahiri ba shi ake nufi ba don haka fa yu'awwal sai a koma a yi ta'wilin sa ma'ana a bashi fassarar da ba wannan fassarar da tazo ake nufi ba a wannan shine ta'wil zai ce eh ka kawo dalilin da ka kawo ba yi da rauni kuma ba a shafe hukunci da shi ba lakinnahu mu'awwal ma'ana ba za a bashi wannan fassarar da take da shi ba yana da wata fassara daban ba kai yanda ka dauka ba amma malai kawo da sharar ya ce in kana qabilan lit ta'wil idan zai karbi ta'wili din domin akwai abin da baya karban ta'wil in gane ko abin da yabqa ala sahili wa la yaqbalu ta'wil akwai abin da yake yabka ala zahiri ba a karban tawili kuma akwai misalan su da yawa da cikin wato ayoyi da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato akwai abubuwan da la yaqbaluna ta'wil dole sai dai a dauke su a yanda suka zo din haka za a fassara su kamar misali aljanna wan nar ba inda zaka musu ta'wili kace wani abu daban ake nufi ba aljanna ba hada zahir zahiruhu shine cewa gida ne da Allah ya tanadin shi na ni'ima da bayinsa dan haka mutun yazo ya ce ba ita ake nufi ba wani abu daban ake nufi to sai ya kawo abin da zai sa yana nuni haka kamar alal misali duk inda lafazin aljanna yazo ana daukan shi ala zahiri amma akwai inda zai dauki ta'wil din kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wabdurib lahum matala rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab aga anan kana nufin aljanna waccan da Allah ya tanadin ta ni'ima jannatayn ana nufin gonaki guda biyu saboda haka huna aljanna taqbalu ta'wil ba ana nufin asalin aljanna da ake nufi da Allah ya halitta ba kun gane ko ba ana nufin wannan aljanna din ba saboda haka tana iya daukan wannan ma'ana din ko annar din tana iya daukan ma'anar wata wuta daban ba wuta wacce take ta azabar Allah ba misali inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa masalul ladhi yunfiqu amwalahum wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a marbati llahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin anbatat sab'a wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a marbati llahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fayn fa illam yusibha wabilun fadal فإِلَّا مِثْلُهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ أَنَا نُكُنْ مُتَرَاهِرًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ أَنَا نُكُنْ وَتَوْتَا كُنْ غَانِي كُو بَا وَچَنْ وُتَر بَا saboda haka akwai lafazin da la yaqbalu ta'wil ko wanda kuma yaqbalu ta'wil ma'ana zaka iya kawo dalili ya ce to wannan dalilin da ka kawo ba abin da ya kunsa ba shi ake nufi ba anan ko wani abu daban ake nufi ba wannan ba shi yasa malai ya ce in kana qabilan li ta'wil in har zai karbi ta'wil domin ba a koma ga ta'wilin lafazi sai an samu ma'ana mai karfi da take nuni akan cewa ayi ta'wilin sa din ma'ana ba shi fassara ta biyu din ba ta asali ba sai an samu dalili karina mai karfi da take nuna haka amma ba a samu ba sai a tsaya akan haka kun gane ko yace bima yafluhu an yakuna mu'ariban bil ittifaq abinda ya kyautu ya zama abu ne da zaka iya tunkuɗe wannan dalilin da shi bil ittifaq ittifaqin malamai kaman ka kawo ayar tunkuɗe wannan ma'ana fassarar da kai kake bayani da ita ko ka kawo aya ya kawo ta aya da ta shafe wannan ko ka kawo hadisi ya kawo hadisi da ya zama wato aqwa min al-awwal aw hadithin akhar aw mithli ijma' ko ma ya kawo ijma'in malamai ce abinda kake faɗa ba ijma'in malamai ya tunkuɗe shi kun gane ko in an ce ijma'in malamai ya tunkuɗe shi ba ana nufin an fifita maganar malamai akan aya ko hadisi ba saboda shi kanshi ijma'i din ya atabidu ala nas shi kanshi ijma'in ana ginin shi ne akan nasi ma'ana yana da wani dalili da aka dogara da shi suka ce to sun tattaro abu kaza haka ne ba wai ijma'i tsuran shi kawai shine zai tunkuɗe aya ko ya tunkuɗe hadisi ba ma'ana shi kanshi ijma'in yana da madogara labudda an yakuna al-ijma' mu'tamidan ala nas shi ijma'in dole ya zama ya dogaro akan wani nassi ko na aya ko na hadisi an gane ko duk ijma'in da zai malaman sun ba sun suka tattaru suka yi ijma'i dole sai ya zama ijma'in yana da wani abin da ya karfafa shi ana magana mu kawai mu zauna mu ce to ai mun tattaru mun yi kaza wannan sai dai ya zama ittifaq amma an ce ijma'i yana da dogaro akan nan an gane ko dole yana da dalilai da aka dogara da su wa hadha naw'an malai yace irin wannan ma'ana sababin ko wannan ta'aruf din ya kasu kashi biyu ahaduhuma na farko an ya taqida anna hadha almu'arif rajihun fil jumla yayi kudurce cewa shi abin da ya kawo tun kude daya dalilin ma'ana a dunkulan ka kalle shi ma'ana yana da rinjaye dan haka fa ya ta'ayyanu ahadu thalathati min ghairi ta'yini wahidin minha sai ya zama daya daga cikin uku ne za a tabbatar da shi ba tare da an tantance ba wataratan wani lokacin kuma yu'ayyanu ahaduhuma sai a tabbatar da dayan bi an ya taqida annahu mansukun aw annahu muawwal sai ya zama ko dai ya zama mansuk ne ko ya zama muawwal ne mansuk shine abin da aka shafe shi muawwal kuma wanda aka bashi wata fassara da ba Allah ya ce kuma qad yaghlifu fi an-nasqi kuma qad yaghlifu fi an-nasqi sannan yana iya yin kuskure a cikin tabbatar da hukuncin an-nasqi fa ya taqidul muta'akhkhiru mutaqaddiman sai dinga ganin cewa wanda yazo daga baya ngane ko shi ya kamata ya zama a farko a ka'ida a cikin nasqi ma'ana an shafe shari'a hukuncin da yazo a baya shine tabbatacce shine ya shafe na farko to shi anan in yazo sai dinga itikadin cewa na bayan da yazo shine mansukh to kaga dole a samu sabani saboda shi abin da yake gani mansukh shine nasi ko ya dauki nasi ne ce huwa mansukh to haka shine ma'anar fa ya taqidul muta'akhkhiru mutaqaddiman ngane ko abin da ya zama muta'akhkhir ne sai ya ce huwa mutaqaddim sai ya zama shine abin da aka shafe din a wajensa ngane ko wa qad yaghliqu fi ta'wil yana iya yin kuskure a cikin ta'wil din ma bi an yahmil alhadith ala ma la yahtamiluhu lafzuhu yaba hadithin lafazin da ba shi yake manufi ba aw anna hunaka ma yadfa'uhu ko kuma akwai abin da yake tunkure wannan ma'anar da ya dauka wa idha arabahu min haythu aljumla idan ya cikaro da shi ta a dunkule fa kalla yakunu zalika almu'aridu ba dalan wa kalla yakunu alhadithu almu'aridu fi quwwati alawwal isnadan aw matnan yana iya yiwuwa wannan hadisin da ya kawo bai da karfin hadisin na farkon ko ta hanyar sanadinsa ko kuma ta hanyar abin da ya kunsa nan zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wancan sanadin ya fi nashi karfi ko kuma matin din ma ya ci karo da shi matin din da yake kafa hujja da shi yace wa taji'u huna al asbab al mutaqaddima wa ghairi hadhihi al hadith al awwal dan haka abin da ya kawo hadisin farko duka wadannan abubuwan sai su fado kansu sai ya shiga mas'ala ta ijma'i yace wal ijma' al mudda'a fil ghalib inma huwa adam al ilm bil mukhalaf wannan ka'ida ce yana da kyau a tau da rike ta yace mafi yawanci ijma'i da za a zo a ce ijma'i ana ginin shi ne idan wanda ya fadi ijma'in bai san wanda ya saba ba ngane ko domin shi ijma'i ka'idar shi sai an samu babu wanda ya saba shine ka'idar ijma'i a samu malamai a zamani daga cikin zamanin nuka bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su tattaru dukkan su akan hukunci guda ɗaya kuma babu wanda ya saba a cikin su to kaga daga bayan su wani yazo ya dinga kawo maganar ijma'i yana da wahala dan sai ka tattare maganganun duk kowa da kowa sai ka san kowa me ya ra'ayinsa da haka yace mafi yawancin ijma'in da wani zai kawo ma ijma'i ne ma'ana idan bai san akwai wanda ya saba rashin sanin wanda ya saba sai yace ai ijma'i shi yasa ba a dogaro akan ijma'i kowa kawai yazo yace ai wannan mas'alar fiha ijma' ko ajma'ul ulama bi hadhihi al-mas'ala wa ana ulama akwai wadanda yu'tabaru bi qawlihim fil ijma' na farko suwa yake suka saba akwai wanda la yu'tabaru bi qawlihim fil ijma' aw bi khilafi akwai wadanda duk yanda suka kai in sun saba ba a la'akari da sabanin su yanzu misali ana maganar ijma'i a mas'ala ta shari'a idan misali yanzu likitoci sun saba wannan ijma'in hada la yu'tabaru bi qawlihim a mas'ala ce ta shari'a ake magana ngane ko ko misali kungiyar makanikai sun saba da wannan ijma'in ba a cewa an yi la'akari cewa sabani ne ba sunan shi sabani ba ngane ko dan haka akwai wanda ake la'akari da maganar su akwai wanda in ya saba din za a ce ya saba dan haka mas'alar ba ta zama ijma'i ba akwai kuma wanda sabani shi ba yi da wani shafiri a cikin mas'alar gane ko ba yi da wani tafili a cikin wannan ijma'in da za a yi shi har ma da ya ce wal ijma'ul mudda'a fil ghalibi innama huwa adamul ilmi bil mukhalif shi yasa ya ce wa qad wajadna min ayanil ulama man saru ila al qawli bi ashiya'a mutamassikuhum fiha adamul ilmi bil mukhalif shi mun samu malamai da yawa fitattu waɗanda suka je suka yi ruko da wasu abubuwa abinda suka yi dogaro da shi saboda ba su san wanda ya saba a masala ba sai to su sai ruke wannan ya zama kamar ijma'i limaza saboda ba su san wanda ya saba a masalar ba haka sai sai to an sami ijma'i yace ma'a anna zahiral adillati indahum yaktabi khilaf zalika duk da cewa mafi yawancin dalilan suke hannunsu suke gaba gare su sun saba da wannan abinda suka tafi akai amma sai ai to ba mu samu wanda ya saba akan haka ba dan haka ya zama ijma'i lakin Allah yace sai dai cewa la yumkinu al-alimu an yabtadi a qawlan lam yu'lam lahu qa'ida baya yuwa malami yazo ya binu wani zance ko wata fatawa wanda ba a san wani wanda ya saba yin ta ba baya ba za ka gina fatawa ka ce to ai ni fatawa ta kawai na gino akan haka ne ba la dole sai an san waye ya faɗi wannan fatawar da kai ka zo ka bi shi akai in gane ko mutum ba zai zo kawai ya yi ihdafin wani fatawa daban ba wanda ba ta da abin nan dole sai ya zama tana da mafari in gane ko shi ne malamai suke cewa la ya juzu ihdafu qawlin thalithin yani fil mas'ala ba ya halatta a zo a fitar da magana ta uku kuma a mas'ala ma'ana mas'ala ce aka yi sabani gida biyu wannan suka ce ya juzu wannan suka ce la ya juzu kuma suka rabu a haka to wani yazo daga baya yace shi kuma ga wani ra'ayi da ya gani safan wannan ra'ayin da suka gani haza ihda wannan ya fara da wani zance ne daban na uku an gane ko ma'a ilmihi tare da sanin sa bi annan nasa qalqalu khilafahu cewa alhalin mutane sun fadi sabanin ra'ayi hatta inna minhum man yu'alliqu alqawla fa yaqul har ana samun malamai saboda kiyayewa da tsantseni sai su dinga cewa in kana fil mas'alati ijma' fa huwa haqqu ma yuttaba indai akwai ijma'i a mas'alar to shine yafi cancanta a ji wa illa idan kuwa babu fal qawlu indi kaza wa kaza ce indai ba ijma'i to ni a gani na ina ganin fatawa shine kaza da kaza wadhalika mithlu man yaqulu la a'lamu ahadan ajaza shahadatal abd kaman wasu da suke cewa ni fa ban san wato wanda ya halatta karban shaidar bawa ba ma'ana bawa ba a karban shaidarsa da Allah yake wastashidu shahidaini min rijalikum misali Allah yace ku nemi shaida guda biyu daga cikin mazaje min rijalikum sai aka samu shaidin daya dani daya bawa za ka karba ko ba za ka karba ba da karbi shaida ko sai an nemo wani da a ce bawa ba za ka karbi shaidan shi ba akwai wanda suka tafi akan haka cewa ba a karban shaidan bawa saboda kuwa naqis yana da ma'ana karanta yana da wasu abubuwa da ba su cancanta ya bada abin nan ba in gane ko ce shine wani ya ce la a'lamu ahadan kaga yana nufin shi wannan shine abin da ya dogara a kai saboda yayi gini akan shi fa bai san wani wanda ya halatta ba kaga shi a ganin shi shikenan ijma'i ne ba za ka tushe da bawa ba wa qabuluha amma dai malai yace idan da ya bincika karban shaidar bawa ya tabbata mahfuzun an ali an samu daga ali radiyallahu anhu da aka kaga wannan fatawar da ya dauka ba tayi ba ma'ana ya kirkiro wata magana saboda bai san adamu ilmihi bil mukhali yace wa qabuluha ay qabulu shahadati al abdi mahfuzun an same ta an ali daga ali wa anas da anas dan malik wa shuraih wa ghayrihim radiyallahu anhu fa idan yani tajuzu qabulu shahadati al abd in gane ko yani ba wai za a ce tunda shi bai san wani wanda ya abin nan a ce to shikenan magana shi ta zama hujja ba wa yaqulu akhar wani kuma yace ajma'u ala anna al-mu'tika ba'd mu'taki ba'dahu la yari wani yace to ai malamai sun yi ijma'i akan cewa wanda aka yanta barin shi baya cin gado ma'ana bawa ne mutum uku suka yi tarayya a kan shi in gane ko mana mutum uku suka siye shi sai ɗaya daga cikinsu ya ce ni bangare na na wannan bawan na enta shi ngani ko sai ni na enta wannan bawan a bangaren abinda na mallaka na shi ana iya hada kudi a sai bawan da haka kage yanzu sulusin shi ya zama ya ani atik shi ya zama hot da haka wannan shi ake kira al-muba'ab ma'ana sashin shi a ence yake ko kun san cewa bawa baya cin gado ko ba ku sani ba bawa baya cin gado saboda shi bai da ikon mallakan abu duk abin da ya mallaka na ubangidansa ne haka bawa baya gado kun gane ko baya gado sai dai a gaje shi ma'ana ubangidansa zai iya gaje dukiyarsa gaba da amma shi baya gado to idan aka sami yanzu bawa din baƙin bane bayin sun kasu kashi kashi akwai alqin wanda shine cikakken bawa ma'ana bai da wani sirki na wani abu bawa ne gaba dayansa wannan shi ake kira alqin ngani ko akwai al-muba'ab irin wannan mutane biyu su yi tarayya kan shi ce to ni fa daga yau wane na yanta bangare na da na mallaka na shi dan haka in zai yi aikin da yana aikin mutum biyu ne yanzu aikin mutum daya zai dinga yi a iyaka lokacin mutum daya dan haka in ini ne sai a raba mishi ini in yayi aiki daga safa zuwa rana to shikenan sauran bangaren kuma ya zama hut wannan shi ake kira muba'ab to shine matsalar shi ta fado a nan ko shi yanzu muba'ab din nan zai iya cin gado ko ba zai iya ba tunda yanzu ba cikakki ba ba bane dalili sa din zai iya cin gado ko ba zai iya cin gado ba shine wani yace ajma'u ala annal mu'taqi ba abuhu la yali wasu ka ce ai malamai sun riga sun yi jima'i in dai rabin shi bawa ne wani sashin shi ba bauta bane to wannan ba zai ci gado ba shi ya gini ne akan bai san wasu sun saba ba ngani ko cewa tawrithuhu gadan shi ya ci gado mahfuzun an samu an ali daga ali ibn mas'ud daga ibn mas'ud radiyallahu anhuma cewa fihi hadithun hasanun anin nabi sahamma an samu hadisi daga manzo Allah sa kaga maganar ijma'i ta tashi kenan tunda an samu hadisi ko hadisin shine kawa kasa hadisi abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala al-mukatabu wannan nau'i ne na bawa shi ma mana akwai al-qin shine bawa tsantsatsa akwai al-muba'ad shine wanda aka yi bayani a sashi a yanta sashin shi a bar sashin sa akwai al-mukatab al-mukatab shine wanda ya shiga wata yarjejeniya da ubangidansa cewa zai dinga biyan wani abu har in ya gama biya to shi ya zama yantacce wannan shine mukatab Allah ya ce fakatibuhu min alimtum fihim khaira saka wannan mukataban akwai almudabbar almudabbar wanda shine ubangidansa zai ce in na mutu ka zama da ka zama yantacce ma'ana huwa anta hurun ala duburi hayati ma'ana rayuwata ta kare na juya bayan na bar duniya ka zama hut to haka wannan bai da wani yanci sai ubangidan nashi ya mu to wannan shi ma nau'i ne na bauta kun gane ko ana kiran shi al-mudabbar to akwai hadisi yace al-mukatabu yu'taqu biqadri ma adra cewa mukatab biqadri ma adda cewa mukatab wanda yayi yarjejeniya da mai gidansa akan ya biya wani abu to fa gurgurdan abin da ya biya misali sai abin yazo ya kare bai iya cikatawa ba to ya samu yanci na wannan abin da ya biya sauran abin da bai biya ba kuma yana nan a bauta wa yuqamu alayhi al-hajj biqadri ma utika minhu za a iya mishi haji gurgurdan abin da ya samu na yanci din ngani ko in ya zama bawa ana mishi haji radi Allah ya ce fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-adhab ma'ana idan bawa yayi zina ko da yana da mata rabin hajjin shi shine mene asanin zinan mai mata meye hukuncin sa jifa ko a jefe shi to wannan bawa yana da mata sai yayi zina meye rabin ji haddin sa meye rabin jifa sai a koma mishi budala hafsu sai a yi kiyasin shi akan baiwa kuma yanzu wannan kiyasi ne akan kiyasi ngani ko sai a yi kiyasi mana ita baiwa an ce fa idha uhsinna fa in ataina bi fahishatin فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب anyi magana akan mata bayi ne to sai a dauko shi tunda shi ma bawa ne sai shiga karkashin ta dan haka shi ma idza ahsana fa alayhi nisfu ma 'ala al-muhsani min al-adab. Wannan shine haddin bawa, in gane ko hatta cikin maganan jinin al'ada wannan shine abin nan din su, ma'ana iddan mace baiwa shine rabin iddan cikakkiyar ya, cikakkiyar ya nawa ne iddan ta, shine salasatu quru ko to me rabin salasatu quru, qur'un wa nisf, babu qur'un wa nisf, haka sai ta yi qur'ani, ma'ana sai ta yi jini biyu shikenan ta yi idda an baiwa ce, shine rabin. To haka ne abin da ya shafi bawa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuqamu alaihi alhajj, za a mishi haji gwargwadon abin da ya samu na yanci, idan shi muba'ab ne ma'ana in yayi wani laifi to sai a duba gwargwadon abin da yake da shi na yanci, sai a mishi haji akan wannan. Wa yurithu bi qadri ma atika minhu, haka nan zai gado gwargwadon abin da ya samu na yanci. Rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan, haka wanjan da yace an yi ijma'i akan cewa bawa wato rabin bawa ma me rabin bauta rabi yanci baya cin gado, kaga wannan ijma'in bai taso ba, tunda an samu hadisi da ya tunkuɗe shi, shine abin da ake nufi akan mu'arif, abubuwan da za ka iya tunkuɗe wata magana. Qala wa yaqulu akhar, wani kuma zai ce la a'lamu ahadan awjaba as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi as-sala, wani yace ni ban taba ga me hukuncin yi wa annabi salati a cikin sallah in an yi zaman tahiyya, yana cikin farzan sallah ne ko rukunai ne ko wajibai ne ko sunnoni ne, idan mutum bai yi shi ba me zai yi, ba kabiliya ba ba'diya, to tahiyya kuma ba in bai yi ta ba, ya manta bai yi tahiyya ba, yana zama kawai zai yi tahiyya zai ce assalamu alaikum assalamu alaikum, mana me zai yi yanzu, ai kuna sallah, haka zai iya bujiro ma a cikin sallah, kai ne kana sallah ka zauna za ka yi tahiyya kenan, kana zama sai kai assalamu alaikum, sai da kai sallama ai ka tuna ashe ban yi tahiyya ba, to ya matsayin wannan sallah, shi tahiyya me a cikin sallah, sunna ne. To me ya hukunci wanda ya bar wajibi, ya matsayinsa da karatun Fatiha a sallah, wanda bai yi Fatiha ba ya matsayin sallah shi, to haka nan tahiyya ta biyu wanda bai yi ta ba shikenan sallah ta gare, sai ya ginu wata. Yanzu kamar misali mutumin da ya manta bai karanta Fatiha ba zai yi raka'a sujjada biyu ne ko qabliya ko ba'diya, to haka nan wanda ya bar tahiyya ta biyu, to matsalar shine tahiyya ta biyun a cikin ta misali a yake yin salati ko ce, to wani sai ya ce ni fa ban taba sanin cewa salati ga annabi wajibi bane a cikin sallah, ma'ana ina ganin kamar ijma'i ne kawai, ba wajibi bane a yi ma annabi salati a cikin sallah, ce duk da yake wa ijabuha mahfuzun an abi ja'far al-baqir, duk da yake an samu daga abu ja'far al-baqir, ngane ko, wanda shine dan shi a cikin danganta mazhabar su gare shi al-Ja'fariyya, ngane ko, wa Ja'far al-Baqir yace wa duk da yake kuma shi yayi fatawar cewa wajibi ne a yi mishi salati, kamar yanda Ibn Qayyim ya kawo a cikin Jala'ul Af'am fi fadli salati ala khayri al-anam, ya kawo mas'alar kana cikin tahiyya ka gama tahiyya kenan dab da zaka yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai alwalaka tawarwal sallaka tayi ko bata yi ba, wanda suka ce in ba matakar ba kai salatin nan ba tahiyyar ma bata cika ba, saboda haka baka da sallah, ko shine fatawar waɗannan da yake ganin sabanin waɗannan, in gane ko, wanda kuma yake ganin cewa ba wajiba ba ce yake cewa matakar ka riga ka cika tahiyyarka, ma'ana kafin kai salati alwala tawarware shikenan ka gama sallah, ma'ana eh ka sallah, haka ana samun irin wannan ya zama wani abu a dauke shi cewa wani saboda bai san wani wanda ya wajabta shi ba sai dauke shi kawai kamar ijma'i, to sai ce an samu daga Abu Ja'far al-Baqir kuma ita ce fatawar Imam Shafi'i da wasu daga cikin malamai cewa yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah huwa wajib, in gane ko, ana samun sabani irin wannan, in gane ko, sai menene wajibi menene rukuni, wajibi ya dangana daga ibada zuwa wata ibada. Mun gane ko? Akwai abin da yake a wata ibadar idan wajibi ne za a iya maye gurbin shi da wani abu. Akwai ibadar da kuma idan wajibi ne ba za a iya maye gurbin shi da wani abu ba. Mun gane ko? Yanzu kamar misali aikin hajji, a ce misali zama a kwana a Muzdalifa, wanda bai kwana a Muzdalifa ba ya matsayin aikin hajjinsa. An taso daga Arfa, ya yi tsayuwar Arfa, to ana so an zo Muzdalifa sai a kwana kafin mutum ya wuce je ya jifa ranar goma ga wata. Mutum ya zo kawai sai ya share ya wuce, bai kwana ba, ya yi gaba abinci. Ya matsayin wanda bai kwana a nan ba, shi kwana a Muzdalifa wajibi ne ko kuma sunna ne ko menene? To in ka ce wajibi ne ma cikin aikin haji, wasu na ganin tunda wajibi ne aikin haji ka bar shi, to shikenan za ka yi yanka, ma'ana kamar ka mishi ka maye gurbin shi kenan. To kaga anan wajibi ne, amma ba wajibi na wanda in ka bar shi abin ya rushe gaba ɗaya ba. In gane ko? Ba wanda ya rushe gaba ɗaya ba. Kamar misali yanzu in ka ce karatun Fatiha a sallah wajibi ne, to in ka bar shi ba za ka iya maye gurbin shi da wani abu. To kaga a sallah in ka ce wajibi da ba a iya ruskan shi, in gane, sai dai ka kawo abu madadinsa, amma baka iya ruskan shi, sai dai ka kawo abin da ka bari ka kawo irinsa da zai maye gurbinsa, amma ba a iya ruskan shi. Haka ya dangana daga ibada zuwa ibada. Wani ibadan wajibi a cikin shi zai iya zama kana iya ruskan shi in ka bar shi, wata ibadar kuma ba za ka iya ruskan shi ba in ka bar shi, sai dai in ka zo da kwatankwacin abin da ka bari. Ala wa zalika, abin da yasa kuwa haka ake samu irin wannan sabanin, anna gayata kathirin min al-ulama, wato mafi yawanci daga cikin malamai manufarsu shine an ya'lama qawla ahli al-ilmi alladhina adrakahum fi biladi, yayi kokari ya kiyaye duk maganganun da aka samu na malaman garin su. Yanzu misali wanda zaka samu ya san fatawar malam Jafar, ya san fatawar malam Gumi akan wata mas'ala, ya san, amma kana shiga Niger akwai wani malami bai san fatawar shi ba. Da haka mafi makura kaga kowa yana kokari ne san malaman garin su me suka ce, ko wani yanzu ya ce ma ya san fatawar malam Hassan Sa'id akan kaza, ya san fatawar malam Jafar ga ra'ayinsa akan mas'ala kaza, ko ya san fatawar misali a ce zaniya haya jingiro a cikin fatawar mas'ala kaza, ya san fatawar misali a ce madan jado a mas'ala kaza, ya san fatawar gero akan mas'ala kaza, wani zai iya tattara ma duka ya ce ai duka abin da suka ce. To amma idan ka fita daga wannan kasar ka je wata kasa bai san fatawar su malama wata kasa ba, to haka shi yanzu a ginin shi zai iya cewa to ai tunda duka fatawoyin su sun hada akan abu daya, ni na ganin ijma'i ne kawai, bai sa ko wanda ya saba musu a wannan shi ba. To ko a wancan zamanin ma da ya zama musamman wancan zamanin akwai karancin hanyoyin sadarwa ma shine bi su ba auka cikin irin wannan. Gane yanzu zaka iya samu ka ji fatawa wannan misali ka ji fatawar dan Saudiya ko dan Misra ko dan ina ne duk akan matsala da kila ake kai kawo a kanta. Kaga yanzu da yake akwai hanyoyin sadarwa kana iya sanin fatawoyi da yawa, amma a da mafi yawanci sai dai mutum ya san fatawar mutanen garin shi. Kin gane ko? To amma yanzu saboda hanyoyin sadarwa da rubuce-rubuce, yanzu misali in ka ɗauki littafin Muguni ko Istizkar na Ibn Abdulbar ko Muguni na Ibn Qudama ko Majmu' na Imam An-Nawawi, in ka zai ce ma wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, wane ya, kaga har da malaman da ba na garin su ba zai san. Haka kana iya leƙawa ka gani. Ya ce to mafi yawanci kan malamai shine su san fatawoyin malaman da suka ruska daga garuruwansu. Wala ya'lamu aqwala jama'ati ghayrihi, amma ba zai iya sanin fatawoyin wasu ba. In gane ko? Saboda abin yana da faɗi ya yawaita. Kama najidu kathiran min almutaqaddimina la ya'lamu illa qawla almadaniyina walkufiyin, zaka iya samun da yawa daga cikin magabata wasu su kawai zancen da suka sani a mas'ala kaza fatawar da mutanen Madina suka bayar tace kaza, dan haka akai ta yake aiki. In gane ko? Baya magana da fatawar wani. Kamar misali Imam Malik Allah ya masa rahama yakan cewa ni abinda na sani na samu mutanen Madina suna yi al'amal shine kaza, da haka fatawar su ce ba san da ya saba musu ba. To haka yabni mazhabahu akan wata mas'ala da za ta taso sai ya gininta ala amali ahli al-Madina. To fatawar su ya sani. Na wannan lokacin ba waya, ba zai buga waya Misra ya tambayi Layth ibn Sa'ad ba. In gane ko? in baki da alhazai sun zo wani lokacin su zo mishi da wannan abin ya ji ga kuma wajen ra'ayi wanda yake mai sabanin haka wal kufiyin ko wani ya ce ma shi fatawar da ya sani kawai ita ce ta malaman kufa su abu hanifa kenan ce shi kawai abin da yake aiki da shi kenan wa kathiran min al mutaakhirin da yawa daga cikin wanda suka zo daga baya baya kuma la ya'lamu illa qawla ithnain kaga zai wahala ya san zance na fiye da mutane biyu sai dai zancen mutum biyu wani ya ce kaza wani ya ce kaza aw salaka ko kuma uku min al a'immati al matbu'ina wama kharaja an zalika da malamai da ake bin su ko abin da ya fita da haka wani zai ce ma wallahi wannan mas'alar na san imamu malik ya ce kaza akan ta tare da imamu shafi an ce mishi me yake fatawar ɗan hanafiya abu hanifa kai ai ce ban sani ba yanzu aka hada ka da cewa ka je ka nemo littafin mazhabar hanafiya a garin nan ai hada ka da aiki to ba a karanta ma ba wanda zai zo ya ce ma littafin abu hanifa za a karanta a nan kaman kai ne yanzu ka dauki mu wanda aka je ka ce za ka karantar da shi a kasar india ko pakistan ila sai a ce fe ka saboda fatawoyin sun saba da nasu su suna bin mazhabar hanafiya ko ko kuma irin nan wajen ka je ka dauko littafin mazhabar shafi'iyya ka zo zaka karantar da shi ka ce sai an yi aiki da wannan abin da yake cikin littafin a irin nan garin misali ko hanbaliya kaga abu ne da yake zai zama sa'a kada fa innahu indahu yukhalifu al-ijma to shi kaga anan yukhalifu al-ijma duk wata magana ta saba ma ijma'i saboda mutanen garin su kawai ya sani kamar yanzu mutumin da zai tashi kila wannan shekarar yayi niyyar aikin haji duk fatawar da yake ji akan miqati shine kawai jidda miqati shi duk abin da yake ji kenan ko yace kawai duk in ka tashi in kai dan Najeriya ne ina ne miqatin yan Najeriya ba kuna ji haka ina ne miqatin yan Najeriya jidda ko sai a ce jidda ne miqatin yan Najeriya abinda mafi yawancin mutane suka sani kenan in ka je jidda ka sauka a jirgi kai wanka ka dau haram to kaga ba abin da ya sani illa fatawar mutanen garin su kin gane ko saboda haka in yaji wani yazo yana cewa jidda ba miqati bane sai ya ce wannan ai ya saba shi jima'i ce wannan ya saba ma mutane jima'i ya sa malam Jafar Allah ya gafarta masa da yazo ya kakkawo matsalar maganar jidda da waye sai mutane da yawa ba su gamsu da maganar da yake faɗa ba har a hakan ba ga za a yi ta kai kawo a ce kai maganar jidda nan ga ai ba zai yi ba bayan malaman da suka fi shi duk sun ce jidda miqati ne ya ba ya zo ya ce jidda ba miqati kaga kanan suna ganin ja'a bi fatwa tukhaliqu ijma'a ahli baladihim kaman su ya zo da fatawar da ka saba da ijma'i mutanen garin su kin gane ko to amma duka malaman garin su ne suka tattaru suka tattauna kan wannan matsalar suka fitar da ijma'i ko ba duka bane ba duka bane لانه لم يعلم به قائلا domin shi kila a wajen shi da yake wannan sabanin bai taba jin wani wanda yake jidda ba miqati bace haka da kakawo sai yace kai wannan fatawar ta ka ta saba mai ijma'i kin gane ko wama zala yaqra'u sam'ahu khilafuhu kuma sabanin shi ne yake ta shiga kunnan sa yace fa hadha la yumkinuhu an yasira ila hadithin yukhalifu hadha wannan duk yanda kai da shi ba zai taba komawa hadisin da ya saba ma wannan ba di yanda kai da shi zai rufe saboda me bi khaufihi an yakuna hadha khilafan lil ijma saboda yana tsoron idan ya bar wannan magana da ya koma wancan kamar ya saba mai ijma'i kuma baya halatta mu sai saba mai ijma'i auli itiqadihi annahu mukhalifun lil ijma ko yace kai shi ma wannan fatawar asali ta saba mai ijma'i ma wal ijma'u a'zamu al hujjah al halu ko ijma'i shine hujja mafi girma bayan ka cire littafin Allah da sunna sai ijma'i sai zai ce ma ai an riga an yi ijma'i ba wani magana nan abin nan an riga an yi ijma'i haka duk wani fatawa da zaka kawo mishi ba zai yadda ba in gane ko yace ba zai yadda ba ai an riga an sami ijma'i akan haka mala yace wa hadha udhru kathirin minan nas fi kathiri ma yatrukuna yace wannan shine uzurin mafi yawancin mutane a cikin abubuwa da yawa an sun bar shi to sai ka ba su irin wannan uzurin ya ka ba su irin wannan uzurin ba kuma ka zo ka diran masa kai ta sa mishi kaifi takwabi ne a menene a wannan kalmar ta fasikanci ko ta kafiri ne ko a bid'a ne ko ai sai ka bashi uzuri ka ji uzurin shi kenan shi uzurin shi wani ijma'i ne yake ganin an saba kan gane ko saboda haka sai ka bayyana mishi har ya fahimci cewa wannan abun fa ba ijma'i ba kuma ga wani dalili mai karfi da ya tunkuɗe wannan abun da yake ko kuma an samu wanda suka saba ma wannan abun da yake ganin ijma'i don har ka tabbatar masa ya gamsu da haka to shikenan. Amma in bai baka tabbatar masa ba bai gamsu ba sai ka bar shi ya yi ta aiki da wannan abin da yake ganin jima'i har sai lokacin da ya fahimta. Kada yace wa ba'dhum ma'dhurun fihi haqiqatan, wasu da yawa suna da uzuri, wa ba'dhum ma'dhurun fihi, wasu kuma suna da uzuri amma ba na gaskiya ba. Yace wa laysa fil haqiqati bi ma'dhur, amma haqiqatan gaskiya ba uzuri. Wa kadhalika kathirun min al asbabi qablahu wa ba'dahu, haka nan dalilai da yawa da sabubban da suka gabata na baya da kuma wanda suka zo wannan sai ya shiga kuma dalili na goma. To kaji wannan dalili na tara daga cikin dalilan da yake kawo wato asalin sabani shine mutun ya zo da abin da yake yana ganin akwai sabani a cikin naskin shi ko ta'awilin sa, ngane ko ko kasantuwar ijma'i ne an saba masa, ngane wani kawai fatawar malaman garin su ya sani. Da haka wani yana ganin ma ko jama'a su ne suka tattaru akan abu zai ce ai an yi ijma'i akan abu kaza, ngane ko yanzu sai zai ce ma ai an yi ijma'i akan jalsatul istira'a shikenan. Haka in ka je Bauchi yanzu ijma'i ne jalsatul istira'a, inda za ka yi sallah a Bauchi ko ba ijma'i ba ne, duk masallaci da ka shiga a Bauchi dole sai an yi jalsatul istira'a. In ka je ma ba ka yi sai a dinga ganin kamar ka zo da wani abu bako ko ko kai kanka sai kaga ka zama bako, dan liman ya ce Allahu akbar ka tashi sai ka je ka miƙe. Na san wasu kila sun sami irin wannan abin nan. To in ka zo wani yanzu in ya ganka haka sai ce a haba kai kamar ba ahlus sunna ba. Bai san cewa shi jalsatul istira'a din hunaka man khalafa fiha ba. Dan misalin da za a iya ga hunaka man khalafa fiha, ko wanda suke ganin kawai ba ta ma cikin abin da za a yi a sallah. In ba dalilinta ya zo ba, dalilinta shi ne in an ɗauki hadisin akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi Aisha take cewa ni kan na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakan yi wani abu da baka saba yi a sallah ba, wani zama da kake yi, yace ai na aikata haka ne lokacin da jikina ya girma shekaru sun ja. Da haka wasu sai su rike wannan gabar su ce ai in shekarunka ba su ja ba to ba kai ba jalsatul istira'a. To amma shi a garin su kawai ya ce jalsatul istira'a jalsatul istira'a, har wani ma zai dinga tambayan ka to malam ya matsayi in na bi bayan sallah wanda ne baya jalsatul istira'a ni zan yi ko a kawai masu wannan tambayar, saboda shi yana ganin kawai jalsatul istira'a din nan tilaste, to shikenan yanzu na yi bayan wanda baya jalsatul istira'a to ni yanzu zan yi ko ba zan yi ba, ko kuma a'a zai zo ya ce ni na bi bayan wanda yake jalsatul istira'a ni kuma ba na yi, in yayi zan yi. To ido wannan kaga sabani ne da ake samu, wani zai dinga ganin kamar magana ce da guda ɗaya ce kawai an tattara a kanta, amma ya je bincika ya ji maganganun wasu kuma wanda ba na wajen shi ba sai ya ga cewa ashe sabanin haka ne. Akwai wanda suka samu sabani akan haka suka ce ai ba abin da ake nufi ba ke, saboda haka in an sami irin wannan sabanin dole a dinga la'akari da irin waɗannan abubuwan, ma'ana a zauna da ƴan uwa a fahimci juna a cikin lokacin sabani. Ba kawai idan mun yi sabani ne ina jalsatul istira'a kai baka yi shikenan sai mu raba gari ba, shikenan ai wannan masallacin tunda kaga ba ta jalsatul istira'a to su ba cike fa halin sunna bane, dan haka ba zan bi su sallah ba na koma wani masallaci. La wa mas'ala tahtamil, ngani ko ka bincika sai ka samu mafi yawanci ma in ka duba littattafai ba ma nesa ba kai littattafan kusa sai kaga san kawo mas'ala. To amma kawai an zaune ne kawai kowa yana zaune gum sai abinda aka gaya mishi sai ya kafi kaman kusa ba ta motsi a katako, in kaga ta motsi a katako sai dai an balla kafar katakon, saboda haka wani yana nan an kafa shi kawai wannan shine kawai ba wani wanda zai zo da wani abu da ya saba ma wannan. To sai ka dauke shi akan irin wannan abun nan din, shi yasa malam yace walaysa fil haqiqati bi ma'tu, haqiqa wani ba uzuri bane ba su da irin wannan uzuri, mana uzuri kawai shine ka je ka karanta din ka bincika ka ga masaloli da maganganun malamai akai sai ka dauki abin da kake ganin ya kunun jari. Dalili na goma wanda zamu tashi akan shi, mu'arabatuhu bima yadullu ala da'fihi aw nafsihi aw ta'wili, kamar irin wanda ya gabata na baya din, gane ko mimma la ya'taqiduhu ghayruhu aw jinsuhu mu'aridan aw la yakunu bil haqiqati mu'aridan rajihan, ko ya zama abin da ya kawo din ba mai cin karo da wannan bane a hakikanin gaskiya, kamar yanda zai kawo mas'aloli da misalai haka, ngaji ko kamar yanda misali wasu yan ahlul kufa mazhabar ma'ana kamar Abu Hanifa zai yi mu'aradan hadisi sahihi da zahirin Qur'ani, ce ai Qur'ani ya cikaro da wannan hadisin, na ka za a dauke shi ba, na ka sai a tunkuɗe shi, in gane ko? Ma'ana sai a ce ai Qur'ani ba yanda za a yi a zo a ce ko tunda ya zo zahiri haka a Qur'ani, to ba yanda za a yi a ce kuma wani abu na hadisi ya zo ya saba da wannan zahirin, sai dai ya yi daidai da shi, sai dai daidai da shi, ba zai zo ya saba da shi ba, in gane ko? Kamar misali akwai matsaloli da yawa da za su zo akan wannan, misali za ka ga kuma wani lokacin su tunkuce wani hadisi duk da ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da shi, sai su tunkuce su ce ai hukunci ya ci karo da abin da ya zo a Qur'ani. Misali shaida, in an zo karban shaida Allah ya ce wattashidu shahidaini min rijalikum, ku karbi shaida na mutane guda biyu, mutum biyu ake neman shaida a matsala ta kuɗi, in gane ko? Matsala ta tsazafi kuma misali zina mutum hudu ko? To Allah ya ce wattashidu shahidaini min rijalikum, to sai aka zo aka samu shaidan shi ɗaya ne, ba wani abu da ya zo ya kawo shaida, ya kawo shaida cikakke amma mutum ɗaya ne. To ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shaidan mutum ɗaya, sannan kuma aka ce yayi rantsuwa ita ce shaidar shi ta biyu, sai suka ce ai wannan hadisin ba yanda za a aiki da shi, ai tunda Allah ya ce shahidai ba magana shahidu wal yamin, saboda haka suna ganin kaman wannan hadisin ya ci karo da zahirin Qur'ani, dan haka zai ce to wannan hadisin ba aiki da shi, in gane ko? Ko hadisin kasama, misali akwai kasama, matsala ta kasama wanda ya shahara shine ma'ana idan akwai zargi na kisa, misali idan akwai zargi na kisa, sai a zo a samu mutum biyar, mutum hamsin su yi rantsuwa, an gane ko? Matsala ce tana nan, Hanabiya su suka tunkuɗe ta, misali cewa yanzu kamar misali a ce yan nan unguwar da yan wata unguwa akwai rashin jituwa a tsakaninsu, sai a samu gawar dan wancan unguwar a nan unguwar ya mutu, me za a ce? Amma akwai dalili, sai kun kawo shaidan cewa zo suka kashe shi, in ba shaida ba yanda za ku, to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin yi a nan irin wannan, in har kun matsa cewa su suka kashe shi, to wannan yanzu tuhuma kuke, sai ku kawo shaida, ba ku da shaida to shikenan su da suka ƙaryata suka ce mu kuma ba mu maka kashe shi ba ne, za su yi rantsuwa, eh su yi rantsuwa, ko albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar, suka zo suka ce wallahi mu kuma ba mu san ba da mutuwar shi ba, ce to sai ku rantsa tunda an jefa muku zargi, su kuma wa'annan ba su da shaida, kaga asalin ka'ida shine in kai da awa ka kawo shaida, to wa'annan ba su da shaida, wa'annan kuma da aka ce aka tilasta musu sai sun yi rantsuwa, za su nemo mutum hamsin a cikinsu, mutum hamsin fa ba wai da yaro da babba da karami ba, a'a limaman unguwa duka za a samu guda hamsin manya daga cikinsu, su zo kowane mutum ɗaya ya rantsa ya ce wallahi tallahi wannan da aka kashe ba mu muka kashe shi ba, ya gama wani ya yi, idan na 49 da zai zo ya yi haka, na 50 ɗin in ya zo ya ce kai ni ba ina da kokwanto ba, bazan ya, to in suka yi haka to ta faɗa kansu, su suka kashe shi yana, in suka aka samu nokewa a shaida, to kaga wannan hukuncin, sai suka ce kai ya za a yi haka a ce a yi abin nan, ai ya ci karo da yanda ya zo a Qur'ani, ba irin wannan sura ta sha daban kawai, ba za a karɓe ta ba, in gane ko? Ko misali akuya da aka mata wato daure, akwai daure da ake ma akuya, sai a daure nonanta in za a kai ta kasuwa, ko kamar saura sati ɗaya a ci kasuwa misali, in gane ko? Kamar za a ci kasuwar na Barjo ran Asabar yanzu misali, ko to sai kana da akuyar ka yanzu, misali mutum yana rini ko yana rinjin ko yana tilde ko yana rishi ko ina, sai ya samu akuyar shi yana so ya tayar da ita, ta riga ta tsufa, sai daura nonanta, akwai yanda suke yi, in suka daure nonon zai ta taruwa, ai ta taruwa, ai ta taruwa, kuma zai dan dinga shafa mata wani abu da ruwa, zaka ga tasirin daurin ba, ka gama taruwa ana kai ta kasuwa, duk wanda ya ganta sai ya ganta da cike da nono, in ka je ka gustura ka sayar wannan akuyar da ka tatse ta kwana daya, to shikenan nono ya kare, daman tara shi akai, dabara ce ake yi, to irin wannan in ka fada cikin irin wannan kasuwancin, me ye hukunci yanzu, me kake da shi? Za a dawo ma da kudin ka ne ka mayar da akuya, kuma a matsayin shi nonon da ka riga ka tatsa, me matsayinsa? ka sha banza kenan kawai ya mayar ma da kudinka. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka masa haka idan ya tashi mayar da akuyar akan shi bai yadda ba, an yaudare shi ne. To zai mayar da akuyar, ya mayar da akuya da sa'i daya na dabino, sa'i daya na dabino da akuyar ya mayar. Sai ce wannan ba hikima shi, me alakan nono da sa'i daya, mana me alakan nono da dabino? Sai dai kawai a ce a mayar, amma me ya kawo abin nan? Suka tunkuɗe wannan hadisin cewa kai wannan hadisin ya saba da tunani. To ka sai akuya, an ce in za ka mayar ka mayar da nono, ka mayar da dabino, a maimakon ma a ce ka je ka samo nono ka dawo da shi aka ce ka kai dabino. To ga wannan sai suka kasa gane me ya alakar dabino da nono a nan, in gane ko? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce a kai. Amma malamai suna musu bayanai yanda dai suka tunkuɗe hadisin da dalilai da yasa wannan abin ya zama karɓaɓɓe. Farko dai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sheke bayanin shari'a, sannan abu na biyu, idan nono ya riga ya fita daga cikin dabba, ba yanda za ka yi ka iya mayar da kwatankwacin shi, ko zai yiwu a mayar da irinsa exactly na cikin nan da ya fita? Zai yiwu a komar? To ba zai yiwu ba. Shikenan sai a kimanta, haka kimantawa aka yi, aka ce ka ba da kimar abu kaza. Dan in nonon ya riga ya fita, kai dai ba za ka iya mayar da shi cikin akuyar ba. Sannan kuma shi in ka tashi bashi nonon da ka riga ka tatsa, ba daidai yake da nonon da ka tatsuwa cikin akuyar ba, saboda ya riga ya daskare na farko, ko ya yi tsani ma ko wani abu, saboda haka ba zai taba zama daidai da wanda ya fita ba. Da haka in ya zama babu abin da za ka iya kwatanta shi da shi, sai a kimanta a ba da wani abu. Amma su sai suka tunkuɗe wannan hadisin. Don haka wannan dalili na goma kenan da zai zo yana da alaƙa da na baya ɗin, ma'ana mutum ya zo ya dinga ganin cewa abin da aka kawo ƙila na hadisi ne, na zo ina ta murna na samu wani hadisi na, sai ce hadisinka ya ci karo da Ƙur'ani. Shi hadisinka da ka kawo na yadda hadisi, amma ya ci karo da Ƙur'ani, ga abin da Ƙur'ani ya ce, kuma ni ka san ba yanda zan bar Ƙur'ani na ɗau abin da ya zo a cikin hadisinka. To wannan khilaf ne, saɓani ne. Amma mu'arid ne ghairu sahi, ba ne ƙarfi ba ne, ba zai iya tunkuɗe wannan abun ba, in gane ko? Shi ne matsalar da zai kawo a nan, zai kawo misalai da yawa a ciki wanda duk suna cikin abin da yake wato kawo saɓani haka tsakanin malamai. Akwai matsaloli da yawa a wannan dalilin na goma, kuma ya faɗaɗa shi saboda dalili ne da yana faɗawa cikin babi da yawa na matsaloli na fitu, in gane ko? Haka da fatan yan uwa za su je su ɗan karkaranta wasu matsaloli na fiqh ɗin da irin dalilan da aka dogara da su, dan kar a zo ana magana mutum ya ce to ni na ji wata sabuwar fatawa kuma. Kar ya kudu wani yana iya zama inda hu khilafu ma tarahu anta, ila kana da yana da sabani abin da kake gani, ko shi iqala ala adilla anta lan tasali alaiha, ko ya karanta maganganun wasu wanda kai baka karanta su ba. To in kuwa haka ne, kaga ya zama hujja a kanka, domin man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz, wanda ya riga ya kiyaye ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba. Don haka na kawo hadisi ina bayaninsa, na ce ma kaza mas'ala kaza saboda hadisi, ce ni ban san wannan hadisi, wannan ba hujja ba ne, ce ni ban san wannan hadisi. To in baka sani ba, karka ce ba hujja ba ne, sai ka tsaya kan baka sani ba, ka yi kokari ka san shi, don so da yawa ana faɗawa cikin wannan. Sai ka kawo ya ce kai wannan hadisin ni ban taɓa jin shi ba, a to in baka taɓa jin shi ba, shikenan bai zama hujja ba, ko da ya inganta. Don haka baka taɓa jin hadisi ba, baka taso ba, in gane ko? Amma yadda nake faɗa, zamanin da ba irin na yanzu ba ne. Zamanin da akwai ƙarancin kayan rubutu, misali akwai wahala na tafiya daga waje zuwa waje, akwai ƙarancin abubuwa na zamani na cigaba. Yanzu a yau ɗin nan kana iya sanin fatawar mutanen Saudiya, malaman Saudiya, in ka buɗe wani abu ko gidan TV ko wani abu cikin dare, misali wani lokacin kana bacci, za a sa malamin Saudiya ƙila yana fatawa. Kana iya sanin fatawar mutanen Misira a yau in ka buɗe tashar, sai ya ji malami ana tambaye shi fatawa kan wata matsala wanda kai ga yanda kake ganin ta a garin ku, zaka ji malamin Misira ya ce ba haka bane, shi kuma ga ra'ayinsa. Ko zaka kaga zamani ya dan samu canji. Saboda haka dan ana samun irin wannan, ni ina ganin ba dalili bane da za a yi ta hayaniya da fada, a sai a tsaya a fahimci ya dalilin yake, ya kuma wannan abun nan din yake, sai a yi aiki da abin da ake ganin ya fi kusa. Sai yau ma an ka saurare shi, kaji kila Imam Shafi ya mara ma Imam Malik baya akan wannan mas'ala din. So da yau akan samu muwafaka na mazhabar Imam Malik da Shafi'i saboda almajirin sa. Haka ta iya yiwuwa wasu fatawoyin nashi ya sauka kila ya bi ra'ayin Imam Malik. Wani lokacin kuma shi ya saba, saboda ya koma ya samu kanshi a wani yanki daban, dalilin abin da yake gani da anan sai zama a can din ya sha banban da yanda muke a nan. Da haka fatawa tana tashi daga waje zuwa waje, daga yanayi zuwa yanayi. Kun gane ko? Amma dai su hadisan da za ka fa hujja da su da ayoyin suna nan yanda suke. Sai dai kawai fahimta ce za ta dinga bambanta tsakanin mutane. To abin da ake bukata shi mai fatawa din ya san wato waɗannan dalilai din ya san su. Sannan babban abu shi ne ya san maganganun malamai akan masaloli. An kana kawo magana mutum kawai ya dinga tunkuje ai mu ba haka aka gaya mana ba. Anan ba laisa dalili. Sai ai mu ba haka aka karanta ni ban taba ji ba. Amma baka taba ji ba kai ne baka taba ji ba. Wanda ya ji ai har ga ya ji. To haka ya zama hujja a kanka. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
سورة مثالية كمان ده سبعة أقوام بين من الثلاثة. لكن غير شيء ما ملاك مستحيل. هذا في جبا. هذا شوف ما أقول ما كي إلمي أكيد أمم. ما أبو شيء نكتي في جبا إلمي. Mesti bersih macam tu orang mesti lekap macam mana? Kepada mana benda macam tu awak? Usi umum harus sudah kau ada. Amam umum tu orang, semua harus kerja. Tapi ada orang kata tuan, ada orang kata tuan, mesti gal sami sabai. Kemudian kita kira nak kata, tu orang belum pun nak sami, orang nak gal indek kau tak? Sukar nak jalan pagar tu mana? Sukar pada.
Aso. Akan wannan abin da ya kamata kowa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki kawai shine a sa ikhlasi ana shi wannan addinin ba na wani bane na Allah ne kuma Allah madaukakin sarki yakan zabi wanda ya so ya bashi abin da yake so to da haka ba wai dan ni abin da nake gani shine dole zai zama abin da shari'a take so ba haka dole na farko a ji tsoron Allah madaukakin sarki musamman su al'umman musulmi sannan hatta masu sabani da juna ma'ana su yi sabani da juna cikin tsoron Allah ma'ana ya zama sabanin da za a yi da juna din sabani ne wanda yake na tsakani da Allah ba sabani na son zuciya ba kamar yadda farkon bayani da muka fara daga littafin nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna sabani a tsakanin su amma kuma wannan sabanin baya hana su zauna da juna baya hana su ziyarci juna kuma ba sa taba yadda cewa wannan sabanin da suka yi su gina shi akan wani wato sabani na son ransu an samu sabani misali har na kisa ma yi ko Muawiya yana tare da wasu sahabbai Ali radiyallahu anhu tare da wasu sahabbai amma kawai haka ake zuwa kuma kowa yana ganin abin da yake amma kuma ba za su dinga kyamar juna ba sun haka sai dai kawai suna roko kowa yana ganin cewa ai abu kaza fa da na rike shine abin da yake ne amma in sun hadu kuma wannan zai bi wannan sallah wannan zai zauna tare da wannan za su girmama wannan za su nuna kaunar su da wannan kun gane ko so da haka abin da ya kamata mu sani kenan kuma dole ya zama masu karantarwa din sai sanai magana tsoron Allah su malaman su ji tsoron Allah ma'ana ba a so a dinga gina wato dalibai akan kiyayya wannan kuskure ne kun gane ko haka nan su ma daliban ba a so su dinga wato tunzirarwa ko dauko maganganu wani sai ya dauko magana wannan ya kawo wannan yana so ya ji menene abin da zai abin to wannan duka kuskure ne shi yasa da zai kyautu musamman irin daliban ilimi ma'ana su dinga karance irin nan tattafai na neman ilimi akwai littattafai na neman ilimi akwai littafi na Ibn Jama'a yana da kyau sosai abin da ya shafi ladabba na neman ilimi daga dai magabata an samu wanda ya rubuta littafi irin wannan kamar Ibn Abdul Barr yana da littafin shi Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wanda mafi yawanci wanda suke tsakuro abin nan din da ya shafi ladabba na neman ilimi ma'ana suna tsakurowa ne daga littafin sa sannan aka samu Khatib al-Baghdadi shi ma ya rubuta Adabu al-Muhaddith aka kawo cikin wannan ladabba din ana kawo ikhlasi da kiyaye irin waɗannan abubuwa din kamar shi Ibn Jama'a littafin shi yana nan shi ma yana da amfani kwarai da gaske sannan daga baya-bayan nan an samu misali Kitabul Ilm na Malam Uthaymeen sunan shi Kitabul Ilm littafin neman ilimi wanda da a ce ɗalibai suna bibiyar irin wannan abubuwa ɗin in dai suka yi shi da ikhlasi da zuciya ɗaya sai kaga Allah ya kuma shige ma gaba ya ma jagoranci haka nan akwai Ilyatu Talibul Ilmi na Bakar Abu Zaid da tafi ne mai kyau mai kima wanda zai wahala kaga kuma dalibai suna bibiyan shi suna karantawa mana ya bi matakai 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 yawanci yanda malamai suke kasa ladabba din mana za a ce ladabinka tsakaninka da kanka ladabinka tsakaninka da shi malamin ladabinka tsakaninka da shi kanshi ne mai ilimi duk malamai suna kawo wannan malamai ba su ban mu a cikin dubu ba wanda a ce ana bibiyan irin waɗannan abubuwa din yanda za ka yi mu'amala da malami in ma ka ji ya yi wani irin wannan abu akwai yanda za ka bi shi ma'ana ka nuna masa da sauransu cikin ladabi ba tare da fushi ba ba tare da dama ba ko ka ga wani ɗalibi yana da irin wannan alamu na irin waɗannan abubuwa ne kuma ba wai nan ba ne kawai duk inda ka ji za ka samu akwai ɗalibai haka ana samun irin wannan duk inda ka ji sai dai kawai wanda Allah ya tsare shi ma'ana zaman mu a makaranta akwai irin waɗannan akwai wanda har muka gama zaman mu a Madina saboda muna zama a wajen wani malami an ɗauke mu ba mu MBA a Lagos kuma a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa kuma littafin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa amma wani in ya ganka ka zauna a wajen wannan malami to ba kai ba shi ko mota in ka zo ka shiga zaka ce ba zai shiga motar ba to ba mu kadai bane ko ina ne wannan wato musiba ce da Ahmad bin Balwa ta gangame ko ina akwai wani dalibi da muke tare da shi irin wannan dan America ne amma asalin shi dan Ghana ne yake ban labarin abin da yake faruwa tsakanin su su daliban su na irin wannan lokacin almajirina ne ya karatu a waje na yake cewa wallahi ta kai su abin nasu yayi tsanani ta yinda idan wanda suke zama a waje wasu malamai a haramin Madina ba in aka ganka a waje wani malami ya ce to ko jirgi baya hada su in za su koma gida kuma an zo Madina an nemi ilimi amma kuma an tafi hanyoyi daban-daban kuma abin ya jira musu tasiri a can din su samu wannan ya je ko wannan wannan ya zabi wannan wannan ya tunkuɗi wannan to wannan musiba ce gaskiya shi yasa kawai mafi hanya mafi sauki ma'ana na farko mutum ya nemi ilimin nan dan tsoron Allah ma'ana ya tsarkake niyyarsa ya neme shi dan Allah ba dan wani abu ba dan duk wanda kaga ya shiga kuma yana yin irin waɗannan abubuwan to ilimin bai neme shi dan Allah ba ya neme shi dan wani abu ya neme shi ko dan shuhura dan ya shahara ko dan ya yi fice ko dan ya samu mabiya ko wani abu nan amma wanda zai nemi ilimi tsakani da Allah zaka ga duk waɗannan abubuwan bai sa su a cikin abin nan din sa ba aka dole ya muji tsoro Allah madaukakin sarki a kan irin wannan abubuwa din kaman sati biyu da suka wuce Malam Abdulwahab ya yi magana a kwatankwacin wannan Malam Abdulwahab na kan akai irin wannan matsalar kama mishi tambaya haka da Malam Sani Rijiyar Lemo an tambaye shi a wani program ya yi irin wannan abin nan irin wannan jan hankali musamman abin da ya shafi kiyayya tsakanin dalibai ko dalibai su dinga jefa abin nan tsakanin malamai ko misali dan an ganka a wajen malam wani to shikenan wani zai ce kai wannan ban yarda da shi ba wannan duka kuskure ne wannan duka kuskure ne musa tsoron Allah kawai da ikhlasi a cikin neman ilimi wanda ya tsarkake niyyarsa kuma zai samu abin da yake nema na daukakar wannan ilimi kar ilimin kuma ya zama musiba akan mutum wallahu ta'ala a'lam.